Assalamu alaikum Mr. Raro. Barka da hantsin yau, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. Abana dai shugabannin duniya sun nuna damuwarsu a game da yanayin halin da duniya ta kinci kanta na gurbacewar yanayi, inda ake kokarin rage gurbataccen iskar carbon da yake janyo dumamar yanayi. To ta yaya kasashe kamar Najeriya za su bada nasu gudunmawa a wannan al'amari? A game da wannan batu ne na tuntubi Professor Adamu Idris Danko, kuma malami a Jami'ar Bayero dake Kano a Najeriya.
Fahimta ce ta dan adam na duka abin da ya shafi tsirrai da duka abu mai rai. Dabbobi da kananan dabbobi da manyan dabbobi da shuka, wanda ana ganin su ne suke ba wa wannan muhalli na duniya kamar rai, a ce an kare ta. Shi ne a kalli muhalli da yadda tsirrai da duka abu mai rai yake kai da ake kare su, shi ne za a sami duka murada da za a yi na kare muhalli, daga yadda muke gurɓata muhalli, yadda muke sare bishiyo, yadda muke kona muhalli. Duk waɗannan ana ganin cewa ya kamata za a daina shi. Kuma idan ka kalli yadda ake ta rajin kare muhalli daga gurɓatar yanayi da batun ɗumamar yanayi, duk za ka ga ƙasashe irin namu na Najeriya ma duk za su amfana da shi, domin akwai tsari da aka fito da shi na yadda cewa in ka kare muhallinka za ka shiga cikin masu ba da gudunmawa na duniya, yadda za a kare muhallin gaba ɗaya. Domin yadda suka shiga wannan batu na kare muhalli, ana ganin Allah ya damu ma za a muhallin ƙasashenmu zai inganta, yadda mu ma rayuwa za ta sauƙaƙa.
A wani tunkuri na ganin cewa ƙasashen duniya sun tashi tsaye wajen rage matsalar gurɓatacciyar yanayi a duniya, Umar Sale Anka ya kafa Anka Green Team domin shuka bishiyu wanda masana suke jaddada muhimmancinsa wajen rage gurɓataccen iskar carbon. Amma kamar yadda masu iya magana sukan ce, waka a baiti ne ita tafi daɗi.
Shi wani platform ne da muka kafa domin alƙawura da kaiwa kanmu domin kare muhalli. Na farko mun fara shi ne da wani abu da ake kira 90 Days Challenge da ita Juan take shugabanta daga Amerika, amma ba kuɗi ake ba mu ba, daga ƙasashe daban-daban na duniya kowa ya ɗauka wa kansa alƙawari cewar ga abin da zai wa ƙasarsa domin kare muhalli. Muka saka kuɗinmu da lokacinmu muka fara wannan abu. A ƙarshe muka samu wayanda muke da ra'ayi iri ɗaya, misali kamar akwai Sunusi Bridge Foundation da kuma Barka on Environment. Muka haɗu muka yi wannan tafiya. Farko aka samar da bishiyoyi 10,000. Wannan ya sa ya ɗauki hankalin jama'a, ya ɗauki hankalin duniya cewar wayansu ƙungiyoyi kawai da kansu suna shuka bishiya ba tare da taimakon gwamnati ba, domin kan kansu da raɗin kansu, domin alƙawarin da muka yi na karewa kanmu da kanmu na muhallinmu. Domin shi muhalli gaskiya guri ne wanda jama'a sun fi kokartawa domin su mece lalatawa, domin samowa da kansu arziki a duniya, amma ba tare da tunanin yadda kuma za a gyara shi ba. Da yawa jama'a na Najeriya da kuma duniya baki ɗaya ba su cika karkata wajen na su kare muhalli ba, domin radin kansu. Idan ka yi wa mutum magana na da kamfani ya san cewar yana gurɓata muhalli, ya zo ya ba da taimako domin a kare muhalli, za ka ga ba ma a fahimta ba. Su kansu gwamnatocin jihohi da na tarayya ba su cika ba ɓangaren muhalli mahimmanci ba, ba a sa mishi kuɗi, wanda sa mishi kuɗi da dama da yawa zai taimaka wajen rage matsalolin da ake samu na ɓangaren lafiya. So saboda haka mu muka ɗauka wa kanmu alƙawari Anka Team domin mu kare muhalli ta hanyar dasa bishiyoyi da kula da su, da kuma gayyatar jama'a su zo haɗu a yi. Malama Aisha, kin sani cewar muhalli baya samun kulawa sosai, kuma illarsa ta shafi kowa. Don kana da kuɗi ko kana tunanin kana da wani mulki, idan muhallinka a gurɓace yake baka da wata dabara. Domin me za ka iya tace iska ne mai yiwa kawai ta gidanka, amma ta sararin samaniya ba za ka iya kare ta ba. So wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa abin yana damun mu. Sakamakon haka, duk inda muka tsinci kanmu muka ga inda za a kare muhalli, mukan je mu ba da tamu gudunmawar. Misali yanzu muna tare da hukumar Great Green Wall ta Najeriya, wanda ana so a tabbatar a sake bin ƙudurorin da aka ɗauka na wajen dasa bishiyoyi a Afirka, ƙasashe da yawa, wanda Najeriya tana daga ciki. Muka ga akwai matsaloli wajen yadda ake dasa wa'innan bishiyoyin a Najeriya, mutane ba sa kula da su, so shine ake tunanin canza tsarin yadda za a shuka bishiyoyin da za su yi wa mutane amfani da kansu za su ringa bi suna kakkarya. So ta wannan tafiya wato anka Green Team, burinmu shine mu dasa bishiyoyi kamar 100,000 taimakon jama'a a Najeriya daga nan zuwa shekara ta 2022 insha Allah. Dade da tafiyar ba abu ne mai sauki ba, muna roƙon jama'a wanda suke da ra'ayi na kula da muhalli, wanda suka san illar, zo mu tafiyar nan tare, ba da taimako ayi mu abin da muke bukata, kawai a ba da bishiyoyin ko kuma a ba da guraren da za a shuka a dasa bishiyar, mu kuma muka samar da su insha Allah. Za mu zo mu gayyaci mutane ko kai masu ra'ayin haka, mu zo mu yi tafiyar tare domin a gudu tare a tsira tare.
Isararo, anan za mu dasa aya a yau sai zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya bamu iko, mu sake dawowa da wani sabon shirin yanayi da muhalli. Yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma bakin namu Farfesa Adamu Idris Danko da Umar Sale Anka, sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abo, ni Aisha Mu'azu nake muku fatar alkhairi. Ma'assalam.